الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin nufinsa da kaddarawarsa a yau insha Allah ranar 23 kenan ko ga watan Zulhijja na wannan shekara ta 1444 wanda yake daidai da 11 ne ko ga watan July 11 ko ga watan July na shekara ta 2023 za mu fara wannan darasi wanda muke fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana lutufi a cikin sa da tawfiki ya sa ya zama amfani da fa'ida gare mu da kuma al'umma kuma ya bamu istiqama da dorewa da kyautatuwar niyoyi a ciki littafin da zamu fara karantawa da insha Allah shine littafin Khuluqul Mu'min wanda wani malami Dr. Mustafa Murad ya wallafa Allah ya saka masa da alkhairi kasancewar littafin yana mu'alaja ko yana wato tattaunawa da kokarin wato karantar da al'umma muhimmin al'amarin da muke da matukar bukatar sa a yau shine abin da ya shafi halaye da dabi'u waɗanda suka shafi rayuwar mu'mini wanda babu shakka a wannan lokaci da muke ciki akwai naƙasu mai yawa akwai tawaya da yawa da al'umma muke fama da ita ta fuskoki da yawa na rayuwar mu ta addini musamman ma abin da ya shafi halaye din da abin da ya shafi mu'amala don haka sau da dama muke ba da ƙarfi ta wannan gefe muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya datar da mu kuma ya mana afuwa da tawfiki malam yace bismillahir rahmanir rahim muqaddima gabatarwa alhamdulillahi allazi la ya'ti bil hasanati illa huwa godiya ta tabbata ga Allah wanda babu mai kawo kyawawan al'amura sai shi babu wanda ke kawo kyawawan al'amura face shi da ke makami ne na yabo har muna nan cikin kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala suke kasancewa to amma dai a makami na yabo da kirari to yayi munasaba da ambata kyawawan wala yujibu da'awati wa yuqilu al'asarati wa yaghfiru al-khati'ati wa yasturu al-awrat wa yakshifu al-kurbat wa yughisu al-lahafat wa yunilu al-talabati siwahu wa la yajibu da'awati babu mai amsa addu'o'i wa yuqilu al-asarat yayi afwa akan tuntube wato tubatabai tuntube mai yawa asara jam'i ne na asara tuntubi wato ana nufin kurakurai da bayi suke yi to ya afuwa akai iqala din shine afuwa kamar iqalatul bay afuwar ciniki mutum yayi ciniki kuma yayi nadama akan cinikin mai sayarwa ne shi ko mai saye ya nemi a fasa wannan cinikin a dawo masa da kaya ya mayar da kudi ko a dawo masa da kudi ya mayar da kaya to duka wannan shine iqala to asalin kalmar kenan wanda yake rangwame da afuwa akan kurakurai wa yaghfirul khadiat kuma yake gafarta laifuka khadiat zanabai na ganganci khadiat ko hadaya jam'i ne na khadi'a shine laifin da aka yi shi da nufi kuma bisa sani akwai akhta kusakure abinda yake kuskure ne an yi nufin ay daidai akai ba daidai ba wannan shine hada jam'in sa akhta amma khadiat jam'i ne na khadi'a ana cewa khadiat ko hadaya laifuka na ganganci to yana gafarta su waisturul awrat kuma yana rufe al'aurori ma'ana yana suturta abubuwa na kunya da fallasa dukkanin bayi kowa da irin abubuwan da inda Allah ta'ala zai bari su bayyana to da wannan fallasa ne kuma wani abu ne wanda zai tauye kimarsa da ainihin kamalarsa a idan ƴan uwansa to amma Allah ta'ala sai kan suturta kuma zai yi mu'amala ga bayi da yawa ranar tashin kiyama da wannan zai ce ana satartuha alayka al-yawm a fi dunya wa aktharuha laka al-yawm ina satarta ka a duniya ban bari an sani ba sannan kuma zan yafe maka a yau Allah ta'ala ya mu'amalance mu irin wannan mu'amala wa yakshiful kurbat kuma yana yayi damuwoyi kurba jam'i ne na kurba wata damuwa wata matsala wacce take damun mutum wayughisul lahafat kuma yake agazawa cikin ababen takaici daban-daban abubuwa na damuwa lahafa shine abin takaici abin damuwa abin bakin ciki wayunidul talabat kuma wato ya bada ababen da ake nema to babu mai yin duk waɗannan inda ya faru gabar maganar da wala yujibu da'awat babu mai yin duk waɗannan abubuwan sai wahu in ba shi ba dalilan wannan cikin alqur'ani da sunna suna nan da yawa fa huwa haqqu man zukir shine wanda yafi cancantar a ambace shi duk wani wanda za a ambace shi saboda daukakarsa ko saboda kyautatawarsa ko saboda kamalarsa ko saboda tsoransa ko saboda dukkan wani dalili to Allah ta'ala shi yafi cancantar anin a ambace shi saboda shi yafi ainihin kamala da cika da isa a waɗannan al'amura wa a haqqu man shukira shi yafi cancantar a gode masa duk wani wanda kyautatawa ainihin ta zo masa ta hanyar wani to lalle ne Allah ne ta'ala ya hore wannan saboda haka shi ne wanda ya cancanta a gode masa ainihin asali za a gode ma wanda ya zama sababi ne kasancewarsa sababi da hanyar wa haqqu man ubida shi ne mafi cancanta shi ne mai cancantar wanda za a bauta masa anan af'alu tabdil ma bai kamata ya zama ala babihi ba wato shi ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai wa haqqu man humida shi ya cancanta anin a gode masa wa ansaru manibtugiya kuma shi ne mafi taimako fiye da duk wani wanda za a nemi taimakonsa da agazawarsa wa arafu man malaka kuma shi ne yake jin kai da tausasawa fiye da dukkan wani wanda ya mallaka ko ya mulki wa ajwadu man sa'ila kuma shi yake yawan kyauta fiye da duk wani wanda aka roke shi wa awsa'u man ata kuma shi yake yalwa da wadata fiye da duk wanda ya bayar hadisin Abu Dharr hadisin Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da dukkan talikai za su tsaya a farfaɗi tun farko da na ƙarshe farko da ƙarshe zuwa ƙarshe mutane da aljanu sai a farfaɗi ya guda su roki Allah dukkanin buƙatun su biya wa kowa buƙatarsa to wannan bai fi a tsoma allura cikin teku ba a fitar wa arhamu manistur hima kuma mafi jin kai fiye da dukkan wani wanda za a nemi jin kansa wa akramu man qusida kuma wanda yafi karamci fiye da dukkan wani wanda aka nufe shi ana neman karamcin sa asalin karamci shine hali na kyautatawa da kirki da kyauta to Ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi karamci mafi kyauta mafi baiwa wa azumanin tujia ilai kuma shine mafi buwaya fiye da duk wani wanda za a rabe da shi a fake zuwa gare shi duk wani wanda za a je a shiga karkashin sa a koma wajen sa dan neman ainihin tsira daga wani abun damuwa to shine Allah shine ma dai hakikanin wanda yake da wannan sifa duk sauran mutane ko halittu majazi ne fafiru ila Allah wa akfa man tukila alai kuma shine mafi isarwa sai da duk wani wanda aka dogara da shi arhamu bi abdihi min alwalidati bi waladiha shine fi jin kai ga bawan sa fiye da mahaifiya ga danta wa ashaddu farahan bi tawbati ta'ibi min alfaqid li rahilatihi allati 'alayha ta'amu wa sharabuhu fil ardi almuhlikati idha ya'isa min alhayati thumma wajadaha shi yafi tsananin farin ciki da tuba da bawan sa zai tuban mai tuba fiye da farin cikin wanda ya rasa abin hawan sa wanda abin hawan nan nasa abincin sa da abin shan sa duka suna kansa kuma yana cikin wata ƙasa mai halakarwa wata sahara wadda take kare kukanka babu wanda zai iya agazawa sai abin hawan nasa ya bata tare da abincin nasa da abin shan nasa ba zai iya ratsa wannan tafiya ba da karfin jikinsa ko sawayensa ko ba shi da abinci ko abin sha kuma ƙasa ce bosasshiya da babu komai cikin ta da zai agazawa shi wannan mutum idza ya isa min alhayat in ya fidda imani daga dorewar rayuwarsa saboda halin da ya shiga ciki summa wajadaha sa'annan ya samu wannan abun hawan nasa kaga dimbin farin cikin da zai yi ai sai Allah ne kadai ya sani to Allah ta'ala ya fi farin ciki da tubar mai tuba fiye da farin cikin wannan bawa kamar yanda hadisin nan da muka sani ingantacce ya tabbatar Imam An-Nawawi ya ambata shi a cikin Riyadus Salihin a babin tuba a farkon littafin wa huwa al-maliku la sharika la shine sarki wanda bai da abokin tarayya a cikin sarautarsa wal fardu la niddala shine makadaici daya dayan da bai da irin sa na biyun sa shine al ahad kenan wato la niddalahu ba shi da kini bai da mamisalci niddu shine masilun wa nadhir wato mamisalci makamanci kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu dukkan wani abu na halitta mai karewa ne mai halaka ne mutuwa za ta riske shi zai zama an rasa shi a wani lokaci komai dadewa illa wajhahu sai fuskar sa ko kuma sai zatin sa lan yuta'a illa bi izni ba a yi masa biyayya ba a iya yi masa biyayya wato sai da izinin sa wato sai yayi wa bawa taufiki sannan bawan ya iya biyayya kuma a shari'a sa bai yarda ayi wani abu na bauta gare shi ba sai abinda ya amince da shi ya yarda da shi walan yu'sa illa bi ilmi kuma ba za a saba masa ba face sai da sanin sa bimana waɗanda suke saba wa Allah da kafirci ko zalunci ko kuma kowane irin nau'in sabo ba wai cikin rashin sanin Ubangiji bane ko ainihin buwaya ko fin ƙarfi ne da suka yi masa ba suke yi a'a amma dai tabarwa ce kuzlani ne ainihin da ya yi musu domin asali shiryarwa da batarwa duka abubuwa ne da suka gudana cikin nufin Allah cikin kaddara sai dai ya yarda da ainihin a yi masa biyayya a cikin shari'ar sa amma bai yarda da a saba masa ba yuta'u fa yashkuru ana yi masa biyayya sai ya yi godiya wallahu shakurun halim ana yi masa biyayya duk da cewa shine yayi taufiki kuma ya bada damar ayi wannan biyayya to amma fa ya shukuru sai ya gode ma anin bayin sa akan wannan biyayya da suka yi sai ya ninka lada man jaa bil hasanati tafalahu khairum minha man jaa bil hasanati tafalahu ashru amsalha da waɗansu nasoshi makamanta wannan da suke nuna dimbin sakamako da Allah yake tanada ga waɗanda ko ya tanada ga waɗanda suka yi biyayya wa bi tawfiqihi wa ni'matihi wadi'a ka gani ba kuma an yi masa biyayya din ne da datar wasa da ni'imtawar sa duk wanda kaga yayi da'a yayi biyayya to Allah ne ta'ala ya masa wannan tawfiqin wayu sa fayafu wa yaghfiru wa haquhu udhi'a ana saba masa amma sai ya yafi wa yaghfiru ya yi gafara wa haquhu udhi'a alhali haƙƙin sa ne aka tozartar kuma gashi shine yafi ainihin iko shine mai cikakken iko akan bayin nasa kamar da Ibnul Qayyim yake cewa anuniya wa huwa al'afu fa afuhu wa sai alwara laulahu ghasa al-ardu bis-sukkan Allah shine mai yawan afuwa yafewa ta sai tace ta wadaci talikai ba dan yalwar ko kuma ba dan afuwar ta sa ba kasa sai ta hajiye talikai to Allah ya kare mana afuwa wa huwa aqrabu shahidin shine mafi kusa anin da bayi fiye da dukkan mahalarci fiye da dukkan wani wanda yake nan duk wani wanda kake gani yana kusa da kai to Allah ta'ala shine mafi kusaci wa ajallu hafizin mafi girma da daukaka wanda ke tsarewa wa awfa wasin bil ahad kuma mafi cikar cikawa ko mai cikawa ga alƙawari awfu bi ahdi awfu bi ahdikum Allah ta'ala ya ce ku cika alƙawari na sai in cika alƙawarinku da inda aka samu yarjejeniya da alƙawari na Allah subhanahu wata'ala ko tsakanin Allah ta'ala da bayinsa to sai dai bayin su saba amma ba Allah subhanahu wata'ala ba wa adalu qa'imin bil qist mafi adalci wanda ke tsaye bisa adalci mafi adalci da ke tsaye a bisa adalci a ne tsakanin bayinsa hala dunan nufus yana shiga tsakanin rayuka yana shiga tsakanin rayuka da abin da suke nufi sau da yawa bawa yakan nufi wani abu ya kwana da nufin wani al'amari amma sai Allah ta'ala ya mantar da shi ko kuma ya sanya wani abu da zai shagaltar da shi a barin abin da yake nufi din wa akhadha bin nawasi kuma yana rike da zanko ko makwarkwada ta halittu wato ma'ana Allah ta'ala shi ke juya bayinsa yanda ya so a cikin dukkanin al'amari asalin nawasi jam'i ne nafiya shine zanko gashin da ke anin gefin goshi misali jinsunan da suke da gashi mai tsawo to idan aka kama wannan gashin aka rike to an rike mutum wato ma'ana za a iya jan sa zuwa ko ina kama an ci karfinsa kenan to majazi ne ko isti'ara ce ita cewa dai Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ke mallakar bayi yana juya su ya sarrafa su zuwa ga yanda ya so wa kataba al-asar kuma Allah ta'ala yana rubuta gurabi ma'ana dukkanin wani abu da ainihin bayi suka yi shi suka assasa shi kuma ya dore to Allah tabaraka wa ta'ala yana rubuta musu gurabin wa'annan ayyukan koda a bayan su kamar irin abin da yazo sadakatun jariya ko taku zuwa ga wuraren ibada da makamantansu wa nasakha al-ajal kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya rubuta ajalolin bayi ma'ana kowane bawa kowace halitta tana rayuwa ne daidai gurgudun a lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya rubuta ma wannan halitta shi yasa zaka ga ɗan ajali yayi saurayi wanda ke cikin samartaka da ƙuruciya sharaf sai kaga ya fadi ya mutu wani kuma sai kaga ya tsufa da yawa har ya kai ga zama ɗawainiya zama abotansa amma dai yana nan tukuna har sai ya ƙarasa falqulubu lahu mufdiya zukata masu saduwa ne da shi ifda'i shine wato saduwa ma'ana duk abin da ke cikin zukatan mutane zukatan bayi to banji subhanahu wata'ala yana sane da shi kuma yana tsinkaye a kansa falqulubu lahu mufdiya zukata masu saduwa ne da Allah subhanahu wata'ala Allah yana ainihin tsinkaye game da abin da zukatan ke ciki wal gar khalaqna al insana wa nahnu aqrabu ilayhi yace fal qulubu lahu mufdiya wa sirru indahu alaniya sirri gare shi abu ne indahu alaniya sirri gare shi alaniya bayyane ne wato abin da ke boye a gurin sa a bayyane yake dama abin da ke maganar gaibi da shahada duka dangane da bayi ne amma ubangiji subhanahu wata'ala abin da ke sirri da abin da ke bayyane duka ainihin a bayyane yake a wurin sa domin duk boyan abin da ya boya duk yadda gaibi ya zama gaibi Allah ta'ala shine ya saya shin ya zama haka kuma shi ya ajiye shi a inda ya boya din saboda haka abin da yake boye wato a bayyane yake wa huwa ya'lamu sirra wa akhfa shi ya san abin da ake asirtawa a rada da ma abin da yake haka boya wal ghaibu ladayhi makshuf abin da yake a fake abin da yake a boye to bayyananne ne a gurin sa wa kullu ahadin ilayhi malhuf kuma kowane bawa mai nuna takaicin sa ne zuwa gare shi wato mai nuna bukatuwar sa ne zuwa gare shi babu wani bawa cikin bayi a wannan rayuwa ta duniya face kaddara tana saka shi a wani lokaci cikin lokuta cikin wata damuwa cikin wani abu na bakin ciki da zai bukaci tanyo da ainihin agaji na ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda zai ce wato ya wadatu a barin Allah subhanahu wata'ala shine aw yakuna li ahadin anhu ginan kamar da ibnu abi zaid ke cewa ko a ce akwai wani wanda zai wadatu a barin Allah subhanahu wata'ala wa anatil wujuhu li nuri wajhihi fuskoki sun rusana domin hasken fuskarsa dukkanin fuskoki na halittu sun rusana domin hasken fuskarsa ta zati anat ma'ana khada'at wato sun rusana sun yi biyayya sun yi kaskanci sun kankanda kai wa ajazatil uqulu an idraki kunhi hankula sun gajiya a barin riskar haƙiƙanin sa hankula na talikai duka sun gajiya a barin riskar haƙiƙanin zatin ubangiji subhanahu wata'ala haƙiƙanin sifofinsa Allah subhanahu wata'ala ne madaukaki ne a bisa halittunsa da zati kamar yadda yake madaukaki ne a sifofinsa da sunayensa bayi suna iya sani da riskar abin da ya sanar da su ne wa kullu wadallati alfitar wal adillatu kulluha alamtina imislihi wa shibhi wadallati alfitar dabi'u na halitta ta asali sun shiryar wato abinda Allah ta'ala ya dafa a cikin zuciya da hankalin kowane daga cikin kowa daga cikin bayi wannan shine fitra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan wani abin haihuwa to ana haifarsa ne a bisa fitra wato ma'ana wata dabi'a wata halayya wata kabiliya yiwuwar karba ga ainihin addini sai dai iyaye su yi tasiri wajen tarbiyyantarwa daga baya to dabi'u duka na asali da dalilai duka kulluha sun shirya dukansu sun shiryar alamtina imisihi akan hanuwar kwatankwacinsa cewa babu kamar sa wacin da makamancin sa laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani babu wata halitta babu wani samanne wanda yake kamar Allah subhanahu wa ta'ala a zati ko kuma ainihin sifa ashara qad li nuri wajhihi zulumat dukkanin duhu ya haskaka domin hasken fuskarsa dukkanin duhu wato duhu dukkanin duhu ya haskaka domin hasken fuskarsa wastanarin lahul ardu was samawat sammai da kasai duka sun haskaku da haskakawarsa wasalu had alai jami'ul makhluqat kuma dukkanin talikai sun gyaru a bisa haskakawar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kaddarawas yakhfidu al-kista wa yarfa'u yana sauke ma'auni kuma yana daga shi yana sauke ma'auni kuma yana daga shi bi ma'ana ma'aunin gudanar da talikai da tafi da su ya daukaka wanda ya so a lokacin da ya so ya askanta ko ya sauke wanda ya so ya arzukta ya wadata ko kuma ya karbi arzikin ya rike shi a barin wanda ya so ya bada lafiya da zaman lafiya ga wanda ya so ya sanya hakan akasin hakan ga wanda ya so ma'ana dai shike gudanar da al'amuran bayi juya al'amuran a hannunsa suke shine ma'anar yana sauke ma'auni kuma yana daga shi kisturin anan ma'auni suka ce kenan yarfa walayhi amalul layli qabla an-nahar ana daukaka ayyukan dare zuwa gare shi kafin yini wa amalun nahari qabla al-layl da kuma aikin yini ana daukaka shi kafin dare abin nufi wato hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar akwai mala'iku da suke karba karba a tattare da ku wasu da daddare wasu da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna haduwa a lokacin asuba da kuma lokacin la'asar waɗannan za su tafi waɗannan kuma za su zo to dukkansu suna tafiya da ayyukan bayi hijabuhu nur shamakin sa tsakanin sa da talikai shine haske an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya rawaito hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka a daren mi'raji sai yace ra'aitu nuran sai yace naga haske ma'ana hasken da ya zama shamaki lau kashafahu la aharaqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da zai yayi wannan shamakin nasa na haske la aharaqat subuhatu wajhihi to da karfin hasken fuskar sa ta zati da ya kona man taha ilayhi basaruhu duk abinda ganin sa ya take zuwa gare shi min khalqihi daga talikansa mana talikan duka kenan domin Allah subhanahu wa ta'ala babu abinda ke shamakance ganinsa wani abu baya kange ganinsa a barin wani abu wa ashhadu an la ilaha illa Allah ajwadul ajwadi ina shaidawa ina tabbatarwa cewa babu mai cancantar bauta in ba Allah ba ajwadul ajwadi wanda shine mafi kyauta fiye da dukkan masu kyauta wa akramul akramin kuma mafi karamci fiye da dukkanin masu karamci duk wani wanda za a kuzuzota shi a kururuta yawan kyautar sa to Allah subhanahu wa ta'ala shine sama da shi ai shine ma ya bashi wannan sifar shine ya baiwa dukkanin masu karamci anin karamcin da suke da shi a'ada abdahu qabla an yas'alahu fawqa ma yu'ammilu ya baiwa bawansa sama da abinda bawan yake buri kafin ma bawan ya roƙa muna ganin kamar an tauye mu abubuwa da yawa amma akwai ni'imomi masu dimbin yawa da Allah ta'ala yayi mana su waɗanda da za a kididdiga Yesu sai mu ga yawan su yayi yawa sosai wa anta uduni ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim to amma Allah ta'ala yayi su kuma ya tanade su tun azal kuma sai muka tsinci kanmu a cikin su wasun ma ba mu ankara ba ba mu san ma da su ba balantana a ce roƙar sa muka yi ya ba mu su to haka abinda muke gani a zahiri wani yana nan a fagen dukiya bai san yawan dukiyarsa ba kuma zuwa take yi kuran shi kansa an ka tambaye shi yaya kai menene abinda kai har dukiyarka ta kai ga haka ko ƙatetar mulkinka ba zai ce maka gashi ba ko addu'ar ma ba zai ce maka shi yayi addu'a har kuɗinsa ka kai irin wannan ba to amma Allah ta'ala sai ya bashi haka a fagen sani haka a fagen abubuwa duka yashkuru alqalila min al'amali wa yunammihi yana godiya kan kadan daga aiki kadan na aiki min al'amal min lil bayani ken yashkuru alqalila min al'amali wato yana gode ma aiki dan kadan dai inda aiki ne na nagarta aiki ne na kwarai wanda ya cancanta da karba to Allah ta'ala yana karbar kowanne to yana godiya kan kadan daga cikin aiki wa yunammihi kuma yana bunƙasa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin gantaccen hadisi yace wanda ya bada wata sadaka ya ciyar daga halal gurgurdan kwayar dabino Allah ta'ala zai karba da hannunsa na dama ya habaka masa shi ya bunƙasa masa shi har sai ya zama kamar gingime mai ko katan auni kafara na tashin kiyama waya gafirul kaseera min az-zalali wa yamhu kuma yana gafarta da yawa daga cikin zamewa ko tuntube wato kuskure laifi kenan wayamhu kuma yana shafe shi duka dai ci gaba ne da wato wannan istihlali farko da yabo ga Allah subhanahu wataala da yake yi sai kawo waɗansu baitoci subhana man kana qabla al-khaliqi ajma'ahu قبل الخلق اجمعه لا قبل من قبله لا بعد الا هو سبحان تركي يا تبتا غمن كان wanda ya kasance قبل الخلق اجمعه kafin halittu duka Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-awwal wal akhir shine farko kafin komai shine farko kafin komai azaliyun ne shi abadiyun la qabla min qabli babu kafin gabanin sa ba za a taba cewa ai kafin Allah ko kafin mulkin Allah ko kafin duk abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala to komai ainihin a bayan sa yake la ba'da ko babu bayan yawa babu wani abu da za a ce ya kasance bayan komai illa sai shi ma'ana illa huwa sarurar wakan ne ya sa bai ƙara sashi ba illa huwa yake nufi face shi wato kamar yadda muka karanta a baya kullu shay'in halikun illa wajha kowane halitta daga mutane ko waninsu zai zama babu shi watan wataran sai Allah subhanahu wa ta'ala رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه رب الوجود شين أبنجين تالكي الوجود تالكي سامن مودك دقى متانيني دقى سميت دك أبن يكي سامن ميح أبنها لتا تعالى يدوكك أن يحيط به علم العباد a ce sanin bayi ya kewaye da shi ba zai yiwu ba a ce bayin sun san shi ta ko ina ihata ita ce sanin abu ta ko ina ai idarakin abu ta ko ina ba zai yi ba ga Allah subhanahu wata'ala wala yahituna bihi ilma wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba da za a yi a san Allah subhanahu wata'ala dukkanin sani ai ganin halittun sama yanzu ranan da take shirin fitowa ai kaga mun santa kowa haka yazo ya same ta kuma haka zai tafi ya barta har lamarin Allah ya cika amma abinda ba mu sani ba game da ita ai shi yafi yawa abinda dai muka yi tarayya cikin sanin ta ita ce wani tauraro ne wani curin abu ne wanda yake da haske da zafi da abu kaza kaza amma ba zai yi mu san shi mu tantance ba to haka dimbin halittu mafi yawan halittu kai ban ma san kanmu ba ma gabaki daya mu din kanmu in kai mana tambayoyi da ka dan yi zurfi kadan to amsar bisal mutum rigima ce da ireniya ce da shi da karancin sani kawai amma ba haka ba bai abubuwa shi akan kansa majhuli ne a hakikanin al'amarinsa to ballan sana a ce mahalici wato in mutum ba zai iya sanin kansa ba ina ga manyan halittu ina ga kuma Allah subhanahu wataala da halitta wayannan halittu abadnahu bila shirki muna bauta masa shine manan mun bauta masa ba tare da tarayya ba Allah ka tabbata da mu akan wannan jalla allazi qad ta'ala fi tafarrudihi wa kullu shay'in yusabbihuhu wa yakhshahu allazi qad ta'ala wanda ya riga ya daukaka fi tafarrudihi a cikin kadaitakarsa jalla wanda ya girmama wa kullu shay'in kowani abu yusabbihuhu yana tsarkake shi wa yakhshahu kuma yana tsoron sa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu cikin talikai faci yana tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ba kwa iya riskar yadda kaifiya ko hakikanin wannan tasbihin yake in banda kangararrun mutane da aljanu babu waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala fa kullu ma haulana fina yuzakkiruna idza nasina bi anna al-khaliq Allah fa kullu ma haulana dukkan abin da ke kewaye da mu fina da ke cikin mu a cikin halittar mu ne ko ainihin a zagayen mu kewayen mu kusa ko nesa abinda muke iya tabawa ko mu hanga to duk waɗannan abubuwan yuzakkiruna to yana tunatar da mu idza nasina idan muka manta ko mun sha'afa bi anna al-khaliq Allah cewa mahalicin da shi ne Allah kamar da Ibn al-Mu'tazi yake cewa fa ya ajaban kayfa yusal ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid ita abin mamaki yaya yanda ake sabon ko yaya za a saba wa ubangi madaukakin sarki alhali a cikin dukkan ko kuma yaya wato wanda ke musa cewa akwai shi din ke musa akwai shi ko kuma ya musa ainihin cancantarsa da bauta alhali a cikin kowane abu akwai abin da ke nuni akan cewa ainihin wato shi ne Allah madaukakin sarki makadaici wanda cancanta da bauta idza nasinahu ansana li anfusina wa man nasi nafsahu qad khaba mas'ah idza nasinahu idan mun manta Allah ma'ana mun bar shi mun baris da al'amarin sa to ansana li anfusina to sai ya mantar da mu kawunan wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum kwan da ce nasullah fa nasiyahum haka ya sifanta munafiqai ita idan muka manta da shi ma'ana muka bar shi to sai ya mantar da mu kawunan wanda ya rabu da Allah bai biyayya gare shi ba sai Allah ya bar shi ya kyale shi sai dinga hidimar gangar jiki kawai wanda da karshe za ta lalace gyaran da aka mata duka zai bashi ko sai ta zanto ainihin wani batacin abu wanda bai da ma'ajiya sai wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu. Mutum ba zai tuna menene daga ina yazo ba, me yazo yi, kuma ina ya dosa ko ina zai dosa ba, sai zama ha'ir ba'ir, ya nude kuma ya halake, bai san in abin da ya kawo shi ba, sai zama dabba ta fi shi saukin lamari. Allah shirye da mu. Waman nafi nafsahu, wanda duk ya manta kansa, kada kaba mas'ahu, wannan aikin sa ya tabi. Allah ka tsare mu. Kuma ne na faruwa a cikin abin nan rayuwa da yawa, kaga mutum gashi nan yana rayuwa amma tamkar bai san akwai lahira ba, wadda wasu ba su kafirai ba su yadda da ita ba, ko ba su yadda da ita yadda da za ta yi musu amfani ba. Da wanda yace ba za a yi lahira ba, babu lahira, duniya ce kawai. Da wanda yace dan an je lahira, cetan waɗansu shuraka da yawa Allah su ne shine ya dogara da shi, duka wannan kaga da sun yi hasara sun tabi. Unzur ta'ammal tafakkar, saufa ta'rifuhu fi kulli shay'in wa tuqin annahu Allah. Unzur ka duba, ta'ammal, kai zurfin tunani, kai tunani mai zurfi, tafakkar, ka ƙara tunanin dai, saufa ta'rifuhu, da sanin za ka gane shi, al-irfan ko ma'rifa, ganewa, fi kulli shay'in, a cikin kowane abu za ka gane Allah subhanahu wataala. Idan ka duba daga kananan halittu kamar jankiya shi ko abin da ya gaza su, da ko manyan halittu, a kowanne akwai ainihin wato abubuwa masu ban mamaki da sarƙaƙiya waɗanda suke nuna gwanintar Allah subhanahu wa ta'ala, da ne hikimarsa da ikonsa da iyawarsa da saninsa. Abinda za ka tabbatar wa tuƙin annahu Allah, kuma ka samu yaƙini tsakankan cewa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'un shidadun mushayyadatun bila amadin marfu'atun fawqana wal mumsiku Allah. Kaga dai kadan daga ciki, sab'un shidad, akwai sammai bakwai masu ƙarfi, tunda Allah ya yi su dubunnan shekarun da shi kadai ya sani. Farji'il basara hal tara min futur, summarji'il basara karrataini yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Kai ta duba, kai da dubawa za ka taba ganin wani abu da ke nuna wata tsagewa ko hujewa ko gocewa a halittar sama ba. To yace halittu wato sammai bakwai ne masu ƙarfi, shidad, jam'u shadidatin kenan, shidad masu ƙarfi, mushayyada, waɗanda aka ƙarfafa ginin su, kamar yace wa qasrin mashid, wani bene, wani gini na kasaita, bashid, wanda aka ainin inganta shi, aka ƙara da ginin sa, bila amadin, ko ba tare da wasu ginshikai ba, da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kafa ainihin samman, nauyinsu da ainihin girmansu da fadinsu duka, Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da su da kudurarsa ba tare da wani ginshike ba. Marfu'atun, wanda aka ɗaukaka su fawqana a bisan, ba dan ɗan mutum ba ne, da ainihin shagala da gafala, a kullum ya kamata ya tuna cewa a samansa akwai wasu halittun da ko halittar da in Allah da zai mata izini ta sauko ta rufe, to shi kenan an murƙushe shi, ya zama babu, ba shi ba tasirinsa kenan. Amma Allah ta'ala haka ya bar abu. Wani lokaci ma in mutum ya shaƙi iska, ya lafiya ta ishe shi, sai ya kururuwa ya yi ihu ya ce ba komai ma ba kowa, kawai daga duniya sai ba komai, kawai abinda ya ga dama. Amma dai wanda yake da yakza, faɗaka da ankara, duk waɗannan abubuwan yana hango su gwargwadon ƙarfin ma'rifarsa da ainihin saninsa. Wal mumsiku Allah, wanda ya riko da su shi ne Allah. Inna Allah yamsiku samawati wal arda an tazula. wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Allah shi ya rike su da kun yadda rayukan mu suke yanzu numfashin mu da yake shiga da fita nufin sa ne in ya da inda zai so ya dakatar da su lokaci daya yi lahza cikin kiftawa duk hali sai su mutu amma da izinin sa numfashin yake ta harbawa jini yana ta kaiwa da kawowa ana har ajali ya cika duk abin da ka gani haka abin yake Allah shike rike da ainihin samman wanda shike rike da ainihin rayuka na bayi nujumuha sati'atun jalla mabdi'uha ya kamata ya zama sati'atun ainihin wazani yace nujumuha sati'atun ko sati'atun jalla mabdi'uha tahdi ila rushdi man dallu wa man tabu nujumuha taurarin sama sati'atun masu daukaka ne da haske hakan ce faba'an nur haske ya tashi sama to duk abinda sudo yani daukakar haske taurari hasken suna da taurari suna da haske wanda ke bayyana ba dan hasken taurarin ba idan babu rana babu wata ai mutum idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ko ta ga mutum ba zai gani ka gani idan hadari ya rufe gari ko ina sai ga ba za ka iya ganin sakan hannunka ba amma idan gari ya kore ko da babu ne farin wata kuma abin nan cikin dare ne to za ga haske to Allah kare ya san irin karfin hasken da suke da shi dan nisan da muke tsakanin mu ne da su jalla mabdi'uha wanda ya kirkire su ya girmama da iko wanda ya kirkire su ya girmama tahdi ila rushdi tahdi suna shiryarwa tahdi karkace tuhudi tahdi min alhidaya wa suna shiryarwa suna nusarwa kenan amma kace tuhudi to zai zama min alhadiya kenan suna bada kyauta daga hadiya kyauta wannan kuma hidaya shiryarwa to tahdi man dallu wa man tahu taurare suna shiryar da wanda suka bace da wanda suka samu wato makuwa suka yi ainin ibatan kai wanda suka bata hanya ko suka ibatan kai to taurarin na shiryar da su ila rushdi zuwa ga gane tafarki kuma daidaici ko gane kusurwa ko nahiya da suke bukata wanda ce wabin najmi hum yahtadun da tauraro sukan gane ina suka dosa mutanen da can suka yi amfani da taurari da yawa wajen gane matsayin dare farko ake ko tsakiya ko kusa da ƙarshe ko ƙarshen sannan tauraro iri kaza yana nahiyar gabas tauraro kaza haka za ka yi ta gani a cikin littattafai da suke magana akan irin wannan man zallazi yasma'u shakwa wa yarfa'uha wa yastajibu li khalqi llahi illa man zallazi yasma'u shakwa wane ne yake jin koke in an koka masa ya ji wannan kokan da ake yi wa yarfa'uha kuma ya daga wato ya dauke wannan kokan da ake yi wannan damuwar amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wane ne ke amsawa wanda ke cikin abin nan damuwa da larura Allah ne subhanahu wataala wa tajibu li khalqillah wane ne ke amsawa halitun Allah illahu in ba shi ba in masana durru man yunjina illahu idan wahala ta taba mu wahalar lafiya wahalar talauci wahalar damuwa wahalar makiya da sauransu in wannan ya taba mu man yunjina wake tsirar da mu daga wannan wahalar ya gusar da ita illahu in ba shi ba اختص باسم فلا يهزى به احد وذلك الاسم معروف هو الله اختص يا كيبنت باسم ده وني سونا بابن سونا اسم الجلاله كينن فلا يهزى به احد باب وني داي ده زي ربوته دشي باب ما ايرن wannan sunan وذلك الاسم والنسون معروف سنني هو الله شيني الله هل تعلم له سمية شين أكوي وندك دا سونا إرن الله الله باب وندك دا والنسون يسنكي غنين كما كسكرا وإندا إذن سنزو فسرا واتو آلها أم لهم آلهة من دون الله كسنا دا ودنس أباب بوتاني kuma bayan Allah suka zuwa cewa alloli kage kenan jami'i ne na Allahu akai ko duk da mai fada yana nufin abubuwan da aka ajiye su a matsayin Allah ko amma asalin ma'anar in kace aliha jami'i ne na ilah wal ilah yani al ma'bud yawa kad yakunu bi haqqin wa kad yakunu min ghairi haqq fa alihatul mushrikin kulluha tu'badu biduni sihqa ko ba haka bane abubuwan bauta duka da mutum suke bauta ana bauta musu ba bisa cancanta ba to kaga an zo fasarawa madan a ce alloli to a ce abubuwan bautan su yawa abubuwan bautan su sai a kore a bata yawa amma ka ce alloli to kaman kai jami'in Allah din kuma shi dama kadai ne bai da na biyu ballantana ya zama Allah biyu balle Allah da yawa sai dai a ce abubuwan bauta kawai shi kadai ne mai wannan suna hal ta'lamu lahu samiyya Allahu 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 alladhi sajada lahu al-awalim la ma'budu illahu Allah 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 wanda shi ne talikai suka yi masa sujada daw'an wa karha walillahi sujudu man fis samawati wal ardi daw'an wa karha akwai duk talikai suna rusunawa sujada anan ita ce rusunawa yayin da kankan da kai yawa dole yawa wasu suna yi saboda imani sun yi imani sun yarda su bautawa Allah su bi shari'ar sa waɗansu kuma ba sa yin wannan amma Ubangiji ya tirsasa su saboda buƙatuwa dole shi za su roƙa ko kuma larura za ta sa dole su rusuna ainihin su nemi taimako ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a halin matsi da suka shiga la ma'budu illahu babu abun bauta ba mai cancantar bauta in ba shi ba wa shahadu anna sayyidal awwalina wal akhirina ina shaidawa cewa jagoran alitun farko da na karshe muhammadan muhammad rasulullah shaidatawa ita ce cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi wannan da faqa al alamin fi khalqin wa fi khuluqin ولم يدانوه في علم ولا كرم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم انا بيتوتي ني غدا بيو daga cikin littafin burda burdul madi an littafi da wani adibi ya rubuta shekaru kusan 800 da suka wuce burdul madi da hamziya faqal alamin ya daukaka a bisa talikai shi manzo Allah din yake sifantawa fi khalqin a cikin halitta yana da kamalar halitta dama Allah subhanahu wataala ya baiwa annabawan sa manzannin sa kamala ta halitta ba da tawaya ba ka samun su da tawaya ta fuskar hankali da tunani ko ta fuskar halitta ta gabbai suna da kamala ta halitta ballantana shi jagoran su wa fi khuluqin kuma Allah ya wato ya daukaka akan sauran talikai cikin halaye halayensa na girma halayensa na nagarta suna sama da halayen dukkanin mutane wa innaka la ala khuluqin azim yalle kana bisa halaye masu girma masu cika walam yudanihi ba su zo kusa da shi ba fi ilmin a cikin sani wala karami ko kirki da kyauta lalle kan babu shakka sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya tafi da rayuwarsa gaba daya shama'il dinsa sun tabbatar da wannan babu wanda Allah ta'ala ya bashi sani mai yawa kamar sa sanin sa mujiza ne wala karami ko babu wanda ya kai shi yawan kyauta babu wani abu da yafi karfin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyauta da shi komai na sama na kyauta ne damuwa ce ma a tattare da shi ya zama akwai wata dukiya a jiye kuran haka nan sasakai ba don wani abu aka ajiye ta ba kuma ba baiwa ainihin bayi ainihin ita ba ba kyautatawa mutane da ita ba fa mablagul ilmi fihi amma dai matakar abin sani dai matakar sani dai a tattare da shi karshen kurewa makurar abinda za a iya sani tattare da shi annahu basharun cewa shi dan adam cewa shi dan adam qul innama ana basharun mislukum wannan ya maimaitu suratu fussilat da suratu maryam ko kafi ko kafi kafi yace walam yadanu aha wa annahu khairu khalqillahi kullihim kuma shine fiyayye fiye da halittun Allah dukkansu Allah tabaraka wa ta'ala ya daukaka daraja sa akan ta talikai duka lokacin ya abin to shimfida dai har yanzu tana nan insha Allah wani darasin na ganin insha Allah zamu ƙara sanar da kamar yadda ya kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya sawwaka to haka nan ya yi kirari ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba ya kawo yansu baitoci na anin shi Ahmad Shauki inda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da wata nan wato uslubi wanda yake na fasaha sosai da sosai shi wannan littafi na Burdatul Madi wannan baitocin su ne baitoci suna daga mafiya kyawu da ya fada a cikin littafin duk da akwai mujazafa wato kaman wuce haddi a waɗansu abubuwan da yawa wanda har ake bada misali cewa yayi gulumi a ciki da yawa amma dai wannan baitocin babu shakka abinda ya fada a ciki daidai ne kuma tabbataccen al'amari ne bari mu karasa wannan gabar najibullah shine zababban Allah wa safiru wahayhi kuma manzan wahayinsa wa rasulu rahmatihi manzan rahmatsa allazi qala fihi rabbuhu ta'ala wanda Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da shi wa innaka la'ala khuluqin azimin lalle kana abisa halaye masu girma wasu sun fassara khuluqin din da din to amma dai kaman wato tafsiri ne na at-tanawu amma dai zahirin shine khuluq halaye ake nufi halaye da dabi'u sufofi na kamala da karamci da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda karantar addinin nasa ainihin ita ce ta zo da tabbatar da waɗannan al'amura duk wani hali mai kyau kasancewar ya zo da shi a shari'a din ta tabbatar da shi to shi ne ya tabbatar da shi a cikin ainihin tsarin addini duk da su halaye kafin saukar da addinin Allah ya dasa su a ɗabi'un mutane amma addini shi ne ya zo ya daidaita ainihin al'amuran kuma ya umarci bayi da su sanya waɗannan halayen da ɗabi'un a cikin manufofinsu ainihin da niyoyinsu na ibada sai zamanto ainihin bauta da kuma addini wanda Allah zai saka wa mai shi rayuwar duniya da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawar makoma maudu'in littafin dai gabaki ɗaya insha Allah wannan ne kuma insha Allah za mu ji abubuwa da yawa masu amfani sosai da ya kawo su Allah ya datar da mu Allah ya sa ya zam mun soma a bisa ainihin dacewa da sa'a Allah ya datar da mu insha Allah wannan ne za mu tsaya Allah ya datar da mu